Baruku. An daɗe ana yin shari'a nan shekara ɗaya da wata biyar kenan. A yau aka yanke hukunci kuma kotu ta same shi da laifin da aka zarge shi da shi na batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. An caje shi akan cewa yayi kalamai na batanci a wazuzzukan da yake yi. To su mu masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin jihar Kano mun kawo shaidu guda hudu domin mu tabbatar da ya aikata wannan laifi. Shi kuma ya kare kansa a matsayin wato shaida kariya. Daga baya aka ba da jawabai na rufe shari'a kotu ta amsa ta daga zuwa hukunci zuwa yau. To dukkan abinda aka zarge shi da shi guda hudun nan na kalaman batanci da aka ce yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kotu ta same shi da wannan laifuffuka. Kariyar da yace ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba, tace bai kai ga kariya ba, saboda haka ta same shi da laifi. Kuma a doka wannan laifin da aikata har nan mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne. To kotu kuma ta tabbatar masa da wannan hukunci na kisa a kansa. Haka nan kuma kotu ta yi wasu umarni ga gwamnatin jihar Kano cewa na farko littattafan da ya gabata a ma kotun kusan su 200 lokacin da yake kokarin kare kanshi, kotu ta kwace su kuma ta bada umarni a kai su ɗakin karatu na jiha domin mutane su amfana. Na biyu, ya bada umarnin cewa 'yan jarida, gidajen watsa labarai, a talabishin ne ko rediyo ko kowane kafa ta watsa labarai ba bai amince nan gaba a dinga saka wa'azuzzukansu ko karatukansu ko kuma hotunansa ba. Ya yi hani ga wannan. Ya ba da umarnin kuma duk wanda ya yi gwamnatin Kano ta ɗauki mataki a kansa na shari'a a kama shi a yi masa hukunci. Na uku, ya yi hukunci a kan cewa masallatai guda biyu da yake amfani da su yana yin wa'azi a rufe su har sai lokacin da gwamnatin jihar Kano ta ga ya ga wanda ya dace a yi da waɗannan masallatai. To wannan shi ne hukunci a takaice da kotu ta yi a yau.